sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Saminna tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 8 ga watan Satumban shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa akalla mutum daya ya rasa ransa a yayin da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan ginin wata majami'a a jihar Kaduna inda kuma suka cinna mata wuta. Albarkacin bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya, masana na nazarin tasiri da ƙalubalen karatun yaƙi da jahilci a jamhuriyar Nijar.
Ana tunawa da mu da bamu samu dama ta zuwa makarantar boko da ƙuratciya, amma da girman mu muka samu, aka bamu dama muka shiga cikin zamani.
Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda zaman kashe wando a tsakanin matasa yake kawo tarnaƙi ga cigaban al'ummomi a nahiyar Afirka. Muna kuma nan tafi da labaran wasanni. To amma kafin duka waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ku mun lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, Burtaniya ta yi bikin cikar shekara ɗaya da rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth, inda iyalan gidan sarautar da ma al'ummar ƙasar suka gabatar da addu'o'i. Bikin na zuwa ne yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa goyon bayan da iyalan masarautar ta Ingila ke samu na dishashewa, musamman a tsakanin matasa. Sarauniyar wacce ta rasu tana da shekaru 96 a duniya ta kwashe shekaru 70 akan kujerar masarautar. Ta kuma rasu ne a ranar 8 ga watan Satumba a gidan sarautar Balmoral da ke yankin Scotland. Bayan mutuwarta, babban ɗanta Charles ya zama sarki, sannan mai ɗakinsa ta zama sarauniya Kamila. Sarki Charles da sarauniyarsa a yau Juma'a suka halarci wani taron addu'o'i a wata mujama'a da ke kusa da fadar Balmoral. Charles ya jajanta wa al'ummar ƙasar cikin wani sautin da aka yada ta kafafen sada zumunta, inda aka kafa wani hoton tsoho, wato tsohon hoton mahaifiyarsa a gefe. Jami'an Hong Kong sun ce an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya da aka daɗe ba a samu irinsa ba a birnin ciki, wato a birnin cikin dare zuwa wayewar garin yau Juma'a, wanda ya janyo ambaliya a titunan birnin da tashoshin jiragen ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa. Kazalika, ruwan ya haifar da zaftarewar ƙasa, sannan ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutum biyu tare da jikkata wasu sama da 100. Ma'aikatar hasashen yanayin Hong Kong ta shaida cewa alƙaliman ruwa da ya kai santimita 15.8 da wato santimita 15.81 tsakanin 11 dare Alhamis zuwa tsakar dare. Jaridar Hong Kong Times kuma ta ce wannan shine mafi girman alƙaliman ruwan da aka samu tun bayan shekarar 1884. Rahotannin gidajen talabijin ɗin yankin na Hong Kong sun nuna fayafayen bidiyon da aka ƙora a kafafen sadarwa, inda ruwa yake ta malala a kan titunan Hong Kong da makwabciyarsa Shenzhen da ke lardin Guangdong. Hanyoyin jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa su ma sun yi ambaliya, da kuma titin ƙarƙashin ƙasa da ya haɗa har da tsibirin Kowloon. Kafar watsa labarin Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce ƙasar ta ƙaddamar da jirgin yaƙi mai nutso a ƙarƙashin ruwa, sannan ta saka shi a ayarin jiragen da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin Koriya da Japan. Shugaban ƙasar Kim Jong-un ya sanar a wurin ƙaddamarwar da aka yi a ranar Laraba cewa jirgin ruwan yaƙi mai lamba 841 da aka laƙabawa suna Hero Kim Kung-ok, wanda ya kasance sunan wani ɗan ƙasar mai mahimmanci a tarihin ƙasar, zai kasance ɗaya daga cikin jiragen yaƙin kai hare-haren dakarun sojin ruwan ƙasar Koriya ta Arewa. Masharhanta sun ce da alamu jirgin ingantaccen samfurin jirgin yaƙin ƙarƙashin ruwan zamani Soviet ne da ke ajin Romeo submarine, wanda Koriya ta Arewa ta saye daga ƙasar China a shekarun 1970, sannan ta fara ƙera su a cikin gida. Tsarin jirgin ya kunshi inda za a iya harba kambu 10, yana nuni da cewa ana kyautata zaton jirgin na makare da makaman kare-kare dangi da makami mai linzami. Wani harin da Rasha ta kai da makamai mai linzami ya afka birnin Kryvyi Rih a Ukraine tare da kashe wani jami'in 'yan sanda, sannan kuma ya raunata wasu da dama, a cewar ministan harkokin cikin gidan Ukraine Igor Klimenko. Garin Krivi shine tushen shugaban kasan Ukraine Volodymyr Zelensky, sannan kuma dakarun saman Ukraine sun kakkabo jirage marasa matuƙa irar Iran samfurin Shahid guda 16 cikin 20 a yankin Odessa, waɗanda Russia ta harba da sanyin safiyar yau Juma'a a bisa bayanan jami'an soji. Wannan shine karo na biyar cikin makon nan da aka kai hari Odessa a cewar gwamnan yankin Ole Kipla, ya faɗa a wani sako da aka wallafa a Telegram. A wani hari na daban, akalla mutum uku sun ji rauni bayan da Rasha ta kai wani samame a arewa maso gabashin birnin Sumi. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin al'adama ta Human Rights Watch da aka fitar a yau Juma'a ya ayyana cewa 'yan Taliban a Afghanistan suna aikata laifin nuna wariyar jinsi sakamakon hana mata da yara mata 'yan Afghanistan samun walwala. Tun bayan da Taliban ta karɓi ragamar mulkin ƙasar a shekarar 2021, an ba da rahotanni da dama kan yadda ƙungiyar take ƙoƙarin danne haƙƙoƙin mata da yara mata tare da ƙoƙarin hana su wata mu'amala a cikin jama'a. A cewar rahoton mai taken yadda mulkin Afghanistan ke gudana a ƙarƙashin ikon Taliban, abubuwan da aka haramtawa mata a ƙasar sun haɗa da hana su yin zirga-zirga, bayyana ra'ayinsu, yin aiki, neman ilimi, takaita kayan da za su saka, da kuma kama su da ake yi ba tare da bin ƙa'ida ba. Taliban tana zargin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin yamma da yaɗa farfaganda akan mulkinta, inda ta jaddada cewa sharuɗan addinin Islama take bi, saboda haka duk wata adawa da wannan tsari matsala ce ga addinin. A ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen China a yau Juma'a ta shaida cewa shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro zai kai ziyara China tsakanin yau 8-14 ga watan Satumba, lamarin da yake nuni da sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a daidai lokacin da dangantaka take da tsami tsakanin Beijing da ƙasashen yamma. A cewar ma'aikatar harkokin wajen China, ziyarar Maduro za ta gabaci wasu tattaunawa tsakanin wata tawagar Venezuela da ta kunshi mataimakin shugaban ƙasar da ministan harkokin mai, sannan a ɓangaren jami'an China kuma ta kunshi ministan harkokin wajen ƙasar Wang Yi a Shanghai tun farkon makon nan. Mataimakiyar shugaban Venezuela Delcy Rodriguez a wani sakon da ta wallafa ta manhajar X a yau Juma'a ta ce gwamnatocin biyu suna ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka tsakanin su kana za su faɗaɗa haɗin kai da ayyukan ƙasa da ƙasa wanda ya ta'allaka akan zaman lafiya da girmamawa waɗanda suka kasance ginshikin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Ta gaida Aisha Mu'azu wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a ginin gidan wata majami'ar Katolika a ƙaramar hukumar zangon Katab, inda kuma suka cinnawa gidan wuta wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗaya. Wakilinmu Isa Lawal Ikira na ɗauke da ƙarin bayani.
Da farko dai, 'yan bindigan sun yi yunkurin ganin sun shiga gidan malaman addinin Kirista ne da ke fadan Kamantan a kudancin jihar Kaduna. Amma bayan abin ya ci tura kuma suka lakanci manyan malaman addinin Kiristan da ke cikin gidan sun riga sun fita sai suka cinnawa gidan wuta, wanda wannan kuma shi ya yi sanadin ɗaukar ran mutum guda. Kuma tunuma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da wannan hari da 'yan bindigan suka kai, sai dai kuma ta ce ta ɗauki matakin gaggawa. In ji muƙaddashin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
A yanzu haka ganin irin salon da abubuwan yake faruwa, gashi an kai masallaci, gashi ana kaiwa limaman cocika. To wannan ya sanya yanzu haka ci mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna ya kafa kwamiti na musamman wanda suke bincike su tabbatar da su wane ne suka aikata da wannan abu, sannan kuma mene ne mishan nan. Insha Allah ko su wane ne, in Allah da Allah zai ba mu nasara mu kamo su.
Labarin kai wannan sabon hari da tsallake rijiya da baya da manyan malaman addinin Kiristan suka yi kafin a kone gidan nasu dai ya jawo hankalin kungiyar Kristoci ta jihar Kaduna, wadda shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayev ya ce wannan hari yana da ban tsoro.
Yan bindiga sun shigo gidan da fadodi suke zama, to Allah ya sa da fada da mataimakin fada sun fita. da basu same su ba sai suka cinnawa gidan wuta. Amma akwai wani dalibi wanda yake makarantar horaswa na fada ya zo yana kaman attachment a gurin, to wutan nan ya kone gidan ya kuma kone wannan dalibin kurmus. To wannan abin ya zama mana da bakin ciki da damuwa sosai, domin a tunaninmu kaman an fara fita lokacin da ake sace mutane da kuma kashe-kashe, sai gashi mun dawo. Makon da ya wuce an bayyana mana yadda yan bindiga sun je wata masallaci sun harbe mabiya, to gashi kuma sun zo wata coci. To kira muke wa gwamnati da cewa a tashi, maganan tsaro fa ba maganan wasa bane. Wajen yan bindiga suna dawowa din nan yanzu zai zama da wahala fiye da diya. Gashi ana yunwa a kasa, gashi ana wahala a kasa, kuma a dawa a cigaba da sha'anin tsaro, to babu mai dadi bane.
Dama dai a ranar Alhamis ne rundunar yan sandan jihar Kaduna ta gurfanar da wasu yan bindiga guda 13 da kuma wasu guda 4 da tace an halaka su. Sai gashi kuma a daren wannan rana ta Alhamis an samu wannan sabon hari a gidan malaman addinin Kristan da ke fada kamantan a kudancin jihar Kaduna. Wanda wannan kuma shi yasa ASP Mansur Hassan ya ce rundunar yan sandan yanzu ta zage dantse matuka.
Idan aka kula cewa tun daga dan wata uku da Allah ya sanya shi mai girma commissioner yan sanda ya zama CP na Kaduna, an samu ci gaba sosai ta hanyar dakile miyagun laifuka a jihar Kaduna. Wannan ya hada da banditry in ka kula da hanyar Abuja Kaduna, wanda da mutane ba ma su bi.
Ko akwai wata alaka da kuka gano tsakanin waɗanda kuka kama yan bindigan nan da kuma kila wannan abubuwan da ke faruwa yanzu?
Kikanin gaskiya kaga sai bayan mun gurfanar da su ne, to shine sai waɗannan abubuwan suke faruwa. Waɗanda muka kama din nan zaka ga manya-manyan su wanda muka kama inda suna alaka da jihohin nan na kusa da mu.
Jihar Kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka dinga fama da hararen yan bindigan da suka hana kowa sukuni, musamman ma dai a shekarar bara. Sai dai kuma duk da samun saukin waɗannan harare a farko-farkon wannan shekara, yanzu an fara samun rahoton hararen jefi-jefi a wasu sassa. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ta gaida Isa Lawal Ikara. Yau 8 ga watan Satumba ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara a zaman ranar yaƙi da jahilci ta duniya, domin yin bita kan ƙoƙarin hukumomi da ƙungiyoyi akan ilimin yaƙi da jahilci, musamman a ƙasashen da ke da ƙarancin ilimin zamani. Wakilin Haruna Mamman Bako ya haɗa mana rahoto kan muhimmanci da ƙalubalen ilimin yaƙi da jahilci a jamhuriyar Nijar, ƙasar da kusan kashi 80 cikin 100 na jama'ar ta ba su da ilimin zamani.
A shekarar 1965 ne hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bunƙasa karatu da rubutu da fasaha da al'adu mai suna UNESCO ta ƙirƙiro da ranar yaƙi da jahilci da ake tunawa da ita a kowace shekara a ranar 8 ga watan Satumba. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sa'annanta na duniyar a yau domin tunawa da wannan ranar da ta zo a bana a cikin yanayin juyin mulki tare da sabbin hukumomin soja. Madam Elizabeth Sherif ita ce ministan karatu da bunƙasa harsunan cikin gida lokacin da take wa ƴan Nijar bayani a talabijin ta ƙasa a madadin gwamnatin rikon ƙwarya ta ƙasar, ta ce
La journée internationale de l'alphabétisation doit donc être perçue comme une opportunité.
Ranar duniya ta yaƙi da jahilci wata dama ce ga magabata da ƴan ƙasa domin rasƙwanar ƙoƙari da ma cikas inda aka samu a wannan fanni. Minister Elizabeth ta ci gaba da cewa wannan wata mahaɗa ce ga ƴan ƙasar game da duba fasaha da ƙwarewar da suka cimma a bangaren yaƙi da jahilci. Haka ma ta ci gaba da cewa zai ba da damar ƙara motsa jikinmu domin bunƙasa wannan fannin da ke a ɗaya hannu abinda ke samun ƙoƙari a wani sashe daban. A dai ƙasar ta jamhuriyar Nijar, kusan mutane daga 'yan shekaru 15 zuwa abinda ya sama da suka kai kashi 68.9 cikin 100 ne daga mutanen ƙasar sama da miliyan 26 abba su iya rubutu da karatu ba.
Ahmadu Kane shi ne shugaban ma'aikatar bunƙasa karatun yaƙi da jahilci a garin birnin Kwanne.
A ranar 8 ga wata na 9 ko in ce watan Satumba na kowace shekara, kowace ƙasa tana tsara irin wannan domin a gwada wa al'umma ayyukan da ake na yaƙi da jahilci, kuma mutane su ga amfanin shi domin kowa ya kama.
Wani da ya ci moriyar wannan karatun mai suna Abubakar Kamai, wanda a yanzu karantarwa yake yi a makarantun yaƙi da jahilci, ya yi mini bayanin alfanun da ya samu ganin cewa bai samu damar yin karatun boko ba.
Rana ce ta farin ciki a gare mu, domin ana tunawa da mu da bamu samu dama ta zuwa makarantar boko ba da kuraciya, amma da girman muka samu aka ba mu dama muka shiga cikin zamani.
Yan Nijar kusan miliyan 3,500,000 ne dauko daga yan shekaru 7 zuwa yan shekaru 16 ne a ba su zuwa yanzu haka a boko, kuma suna garamba a tituna a wata kididdiga ta shekara ta 2022. Wata matashiya da ta samu yin karatun yaki da jahilci na tsawon shekaru 2 ta ce lalle ta amfana.
Muna shi Ahmad, mun samu amfani sosai saboda mu iya karanta, mu iya rubutawa, har mu koya mu wasu. Kuma dai gani ba irin magana ta tafi na iya rubuta ta kuma na iya karanta. Shekara ta 2 dai ne. An ka gaya maka lamba ta salula, in baka iya ba ka gai kana iya ka rubuta ta, kuma kana iya in kana wani kasuwanci kana iya dan rubuta da Hausa ga abun da ka samu, da riba da ka samu, ga abun da ka saida.
A kasashen nahiyar Afrika, inda mafi yawancin al'umma ke fama da jahilci, rubutu da karatu haɓaka yaki da jahilci zai rage tazara tsakanin waɗanda suka je bokon da sauran al'umma. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Yayin da ake ci gaba da samun karuwar alƙaluman rashin aikin yi a nahiyar Afrika, manazarta kuma na ci gaba da bayyana yadda zaman kashe wando musamman tsakanin matasa yake ci gaba da haifar da koma baya ga ci gaban ƙasashe a nahiyar. Yayin da akasari ake ɗora alhakin wannan matsala kan hukumomi, wasu kuma na ganin cewa matasan kansu a yanzu ba sa iya taudawa domin dogaro da kansu. Wakilin mu Muhammadu Rabi'u ya duba mana wannan lamari a cikin wannan rahoto na musamman.
Zaman banza yana nufin yanayin mutumin da baya yin aiki mai wahala dangane da zamani, dangane da muhalli. Ra'ayin zaman banza yana da alaka ko dai tare da kima na tsoratarwan otium, wanda yake hana dan adam a wancan lokacin gudanar da lamari da ke da alaka da siyasa. Malam Awal, masanin zamantakewa, yana mai cewa
to da farko dai zaman banza shine Hausa suke ce zaman kashe wando, mutum ya zauna anguwa bai aikin kome, rana ya kaura ya kaura, inuwa ya kaura ya kaura, yana cikin anguwa yana ta je karangu. To abin da yake haddasa zaman banza dai abubuwa dai a ciki dai har mu lissafo yansu kaman haka. Na farko, girman kai yana taimako matika a taimaka a yi zaman banza. Na biyu, raunin gwamnati na rashin ƙirƙiro ayyukan yi. Na uku, shi ma abu ne mai kama da girman kan mutum, ya karatu ya ce yana da digiri ya fi ƙarfin wani aikin.
Me yasa wasu ke ganin cewa zaman banza ce uwan dukkan munanan ayyuka? Duban yanda za ta iya haifar masa dukkan munanan halaye. Alhali kuwa mai himma wajen aiki bai kamata ya ji tsoron tasirinsu ba, kamar yanda hankali yake bukatan abinci mai gina jiki wanda bai shagaltu da tunani mai tsanani ba. Wannan halin zai iya shagaltar da shi da munanan tunani. Malam Sunusi gani yake cewa
sana'o'in nan Allah ya wallafa mana shi kala-kala kan duniyar nan, duk ilahirin sana'an da kace zaka yi, in kuma halal in ka zaka nema, wallahi shi Allah ya taimaka maka a hanya. Amma yau in kace mummunan aiki ne, dole Allah zai rabu da kai, kaje ka karatar dabarunka. Yau akwai misali dinkin kekina nan, kira nan, masana'antu nan dewa, wanda wai ba shi aikin gwamnati zaka shiga ka samu abin da zaka ci da kai da iyalanka ba. Yau in kace zaka zo ka daure ka nemi ka koyi sana'an hannun nan, to fa ko mai aikin gwamnati nan a inda kake she zo haurin kan don yana bukata abin da kake kera wannan. To me yafi wannan dadi a rayuwa?
Manyan laifuffukan dan adam, wato kwaɗayi, rashin tausayi, kishi, rashin zaman lafiya, girman kai, kasala da sauransu. Idan suka riski mai girman kai, sun samu sinadarin da zai kara musu tasiri da kuma matsuguni na dindindin. Malam Hafiz na cewa
gaskiya rayuwar matasa na yau yana cikin kalubale, muna cikin kakani kato. Kamar misali guda, shi matashi idan an ce mishi i ba an ki shi bane, in an ce bari ba an ki shi bane. Har yau idan babban mutum ya kira ka yace maka i, to innan ka san abu mai kyau yake nufin ka da kai, in yace ka bari kuma ya hane ka ne da abu mara kyau. Bisa wato a rayuwar shi wannan shi babban mutumin din ya ga abu uku, ya gani ke kila ya bi hanyar din da ya bi bai ga sakamako mai kyau ba, ne yace maka ka bari. Kila ya bi hanyar ya ga sakamako mai kyau, shine yace maka kai. To kila kuma yana zaune an ba da tarihin wani, shi ma ko ya bi hanyar ya san sakamako mai kyau, ko ya bi hanyar bai san sakamako mai kyau ba. To haka kuma ko ya ji tarihi ko kuma ya gani, ma'ana zan ce to kuma yau mu matasa muna da matsala da yawa da gaske. Matsalolin da muke da shi akwai buri dukan mu, akwai abin da Bature yake fara kuntar. Duk shi wani matashi burin shi yake kuntar da kudi, yana son rayuwa mai sauki, bai son wahala.
Sarari da masu zaman banza ke zaune na matsayin kasuwa ne ga masu safaran makamai, masu kasuwancin mutane, mambobi na kowane irin abubuwa don aiwatar da gurbatattun bukatunsu.
Zaman banza a rayuwa dai ba abin da ba za ta haddasa ba. Don me yasa in ka lura ka gani matasan mu yanzu duk ba su son aiki mai wuya? Yana kai su suje su toni kashin mutane, suje su sayar da su samu makudan kudi yanzu su yi amfani da shi. To me zai hana kuma me neman haddasa fitina a ƙasa ko a gari ko a wani ƙauye? In ya ga wannan matasan nan zai iya zuwa ya rude su da dan kudi kalilan, su ga kuma aikin da zai sa su nan ba wani aiki ne mai wahala ba, sai in su shiga ciki ne da su san ashe mummunan aiki ya sa su. Yau zai tara su ya ce musu to zai ba su kudi, kamar misali zai jaka 500 su je su haddasa mugayen abu. Ya tara su ya ce to kamun mu tafi wannan aikin akwai sha'in da zan dafa in ba ku, ku sha don ku samu karfin jiki tafiya yin wannan aiki. Sun manta shi abin da zai ba su shan nan, abin da zai gusar da hankalin su ne. To shi yasa matasan yanzu duk galibin su kake gani ga dogon buri kuma ba za su je su tsaya su nemi sana'a ba.
Ko da yake a wani bangare kuma wasu gani suke cewa zaman banza lokaci ne da za a yi amfani da shi don hutu, saboda idan aka koma kan aiki a samu kuzari.
To a duniya kuma mun san idan mutum bai wahala ba bai zai huta ba, don shi ka wahala tukunna ka huta. Don iyayenmu nan za mu gani da muka tashi ko ya kai gida akwai dumbu da ake kira, she sun je sun yi noma, a je a girbe a zo a shanya tukunna a shigar da ita lumbu, mu kuma mu zo muna amfana da shi. Sanda aka wahala ne tukunna za a zo a mori wahala da aka yi. To amma yau mu matasa mun fi so rayuwa dai mai sauki. To a rayuwa mai saukin nan kuma yana kai galibin matasa ga halaka.
Sa'annan menene mahangan addini game da wannan batun? Malam Aliyu yana mai cewa
tarbiya na daga cikin abin da zai iya hana yaro zaman banza, zai iya saka yaro ya san me zai a rayuwarsa, zai iya saka yaro ya san me zai nema na sana'a, duk wannan yana daga cikin tarbiya. To amma a addinance shi zaman banza baya da fili'a a Islama, ba shi da fili'a a Islama hakika, domin shi mutum Allah ya gina shi ne akan wato rayuwa ko kuma in ce cin halal. To ashe kaga idan har shi mutaya da sana'a, to hakika in ba kai hankali ba za ka same shi a hanyar cin haramu.
Ko da muka nemi sani idan magabatanmu sun yi sana'a, Malam Aliyu ya raddi kamar haka:
shi Ubangiji tabaraka wataala ya halatta mana yanda za mu iya neman wato sana'o'i wanda zamu yi. Idan ka duba misali ko a cikin aikin haji, ai Allah ya yi magana yayin da kun gama aikin haji, lokacin da ba ku da aiki, aikin ku ya kare, za ku iya tsurururan wa'ensu abubuwa da za ku yi wanda za ku nemi abin tasarufin. Shi yasa har Allah ya saukar da aya ma cikin Alkur'ani yake cewa walaysa alaykum junahun am tabtagu fadlan min rabbikum. Ka gani wannan aya ta sauko ne akan maganan aikin haji. Yayin da kuka gama aiki to babu laifi a gare ku, yayin da kuka ga guzurinku ya kare, to za ku yi aiki wanda kuka san na sana'a wanda za ku yi amfani, saboda kada ku zama wahala akan mutane.
Gaba daya menene ummul aba'isan da yasa zaman banza ke addabar matasa?
Kuma ma mu ce da shiga cikin abokane masu zaman banzan da shaye-shaye su suke haddasa zaman banza.
Ta yaya za mu shawo kan wannan batun da ke da nauyi mai kuma hana matasa tashi?
A cikin annabawa mun ga annabawa da yawa wanda suka yi sana'a. Annabi Dawud misali makeri ne. Ka gani akwai annabawa da kiwo. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa an nuna mana cewa yayi kiwo ma. Wata ran har ban ruwa yake tafiya yayi a gonan mutane a Madina domin a bashi abin da zai ci. To kaga ashe ya nuna mana cewa shi sana'a abu ne mai kyau, amma sana'a kuma kayi shi ta hanyar halal, kayi shi ta hanyar halal, domin duk zaman banza shi ke katin haramu. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mana kullu lahmin nabata bil harami fa naru auladihi. Duk nama da ya tsira jikin dan adam ta hanyar haramu, to wuta ne tafi dacewa da wannan naman din.
Bisa dukkan la'akari wannan batun ya kasance mai hana jami'ai masu kula da matasa barci. Muhammadu Radu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, Cibiyar Adamawan Kamaru.
Gaida da Muhammadu Rabi'u. To masu rari, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan.
Oh, okay.
masu saurare, yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labarin wasanni.
Wasanni a takaice. Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kano Samuel Eto'o ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kula-kula din kasar jamhuriyar Kamaru, wanda zai wakilci kasar Kamaru a wasan da ake gudanarwa na Champions League na nahiyar Afirka. Wannan karan dai club din Cotton ta garwace ta zama zakara, anda ta zamto ta farko, sai kuma club din Bamutu da Buda ita ce ta zamto ta biyu, haka zalika club din Yaounde ita kuma ta zamto na uku. Alhaji Awul Musa ɗaya ne daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasara, ya nuna farin cikinsa kan wannan aiki da Samuel Eto'o yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kitabi da shi a filin kwallon kafa dake Birnin Douala.
Abin da zan gaya baka, ka san Eto'o ya zo ne gyara mana kwallo a Kamaru, don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wada bidan da yake full biyu ne a Kamaru na Premier Division, don Shaka Club, Shaka Pool akwai Premier da Division, yanzu an wasa ya ga an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representin Kamaru a waje. To bol da aka yi abin da zan ce bol ya yi kyau, saboda yau shekara 16 muna da ekip ɗayan da yake dominant football a Kamaru, shi ne Cotton football da Garwa, su suka fito champion. Kuma wallahi Eto'o ya gyara komai, Premier dai ya samu kuɗi jaka miliyan 50, Deuxième ya samu 25, da Troisième, Canon da Quatrième sun samu miliyan 10-10. To don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan Kamaru, da kuma an yi ma taro na meilleur joueur in Kamaru, wanda aka ba da Ballon d'Or ba duk yau a madadin Eto'o, tun da muke a Kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba.
Masu magana dai suna cewa ba a san mafito ba sai miya ya ƙare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Takaicen, a yau Juma'a Birtaniya ta yi bikin cikar shekara ɗaya da rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth, inda iyalan gidan sarautar da ma al'ummar kasar suka gabatar da addu'o'i. Bikin na zuwa ne yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa goyon bayan da iyalan masarautar ta Ingila ke samu na dishashewa, musamman a tsakanin matasa. Jami'an Hong Kong sun ce an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya da aka dade ba a samu irinsa ba a birnin cikin dare zuwa wayewar garin yau Juma'a, wanda ya janyo ambaliya a titunan birnin da tashoshin jiragen ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa. Kazalika ruwan ya haifar da zaftarewar ƙasa, sannan ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutum biyu tare da jikkata wasu sama da 100. Kafar watsa labaran Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce kasar ta kaddamar da jirgin yaki mai nutso a ƙarƙashin ruwa, sannan ta saka shi a ayarin jirage da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin Koriya da Japan. Shugaban kasar Kim Jong-un ya sanar a wurin kaddamarwar da aka yi a ranar Laraba cewa jirgin ruwan yakin mai lamba 841 da aka lakabawa suna Hero Kim Kong-un, wanda ya kasance sunan wani ɗan kasar mai muhimmanci a tarihin kasar.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Nandudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu David Greenberg. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalama.